أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله دعاء متشوانا مسلاتي إروانا رانا دمكي كرنتا لتابين أخلاق المصطفى وكراتم منك أرشي من صوكوانا لتابين inda muka karanta shi a darussa ɗaya ɗaya ko kuma zama 11 to an ce ko za a maimaita wannan ko kuma a samu wani to na duba cikin littattafai sai na ga wani littafi na shi marubucin wannan littafi ɗin wato Sheikh Abdullahi bin Fodi to shi ma wannan ɗin irin wancan littafin ne duk littafi ne da yake karantar da yanda ake zamantakewa a tsakanin al'umma to sai nace bari na dauko sai mu dora akan shi shi kuma wannan littafi sunan shi Tariqus Salihin amma akwai littafai da aka rubuta su da wannan suna Tariqus Salihin akwai wani Wahid bin Abdussalam Al-Bali shi ma ya rubuta wani littafi da ake kiran shi Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin to amma wannan Tariqus Salihin ne shi Sheikh Abdullahi bin Fodi ne insha Allah shi ma bashi da yawa kaman wancan bai kai ma wancan yawa ba to insha Allah zamu yi nazarin sa sannan kuma zamu ci gaba da dubawa cikin littattafan sai nake ganin kaman shi ita wannan rana da muke wannan to zamu dukufa cikin littattafan tsakanin shi Abdullahi Fodi da Sheikh Abdullahi da kuma dan uwan shi wato Usman ibn Fodi littattafan da suka rubuta kawai Allah ya taimake mu. Yawwa. To zamu soma da muqaddimar shi. Yace Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yabo da godiya sun tabbata ma Allah wanda shine ubangijin talikai. Wa afdalus salatu wassalamu wa atimmu taslima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sannan kuma mafi falalan salati da taslimi sun tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma mutanen gidan shi da sahabban shi ajma'ina gabaki daya wato shigo da wannan sahabbai ai a nemi tsira ga sahabbai gabaki daya da kuma mutanen gida Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine yake nuna musulmai ahlus sunna mun gane ko wanda in kaje bangaren ƴan shiya ba za ka samu wannan ba yau amma musulmai duk sun yadda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda da sayyidina Abubakarin da sayyidina Umar da Uthman da Ali da kuma sauran sahabbai to duk gaba ɗaya su ne musu taslimi amma ba'd yace fa hadha kitabu tariqus salihin wannan shine littafi da ake kiran shi tariqus salihin wato hanyar mutane na gari mun gane ko ai kaga salihin in ka duba zaka ga annabawa cikin alqur'ani suna cewa tawaffani musliman wa alhikmi bis-salihin ina cikin addu'o'in da suke yi ka dauki ranmu ya Allah ka dauki ranmu na musulmai kuma ka sadar da mu da mutane na gari to as-salihina wannan shine kitabu tariqus salihina yace nafi'un mai amfani ne insha Allah in Allah ya so waman arada tariqahum da duk wanda to duk wanda yake neman kuma bin hanya na salihan bayi to falyataqillaha na farko yaji tsoron Allah babu wa'azi da za a maka wanda yafi girma a ce kaji tsoron Allah mun gane ko to falyataqillaha yaji tsoron Allah bi taqaddimi ya gabatar da ma'rifati sanin ma yajibu abinda ya zama wajibi a kansa minal i'tiqadat na daga tauhidi shine asalin ilmul usul ya san tauhidi thumma yabhas sai yaje ci gaba da bincike na ilmul ibadat wato ilimi na ibadatihi bautan da zai yawa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yana cewa ban halicci mutum da aljanna sai dai domin bauta to yaya ake bautan bayan tauhidi ya zauna to sai kuma yaya ibada yake shi yasa ai wanda ya shigo musulunci ai babban abin da ake so makarantar da shi ko kuma abin da zai shiga musuluncin da shi shine kalma ta tauhidi, sai ya karbi kalmar shahada. Wannan kalmar shahada ita ce tauhidi, babu abin bautawa ga gaskiya sai Allah, kuma annabi Muhammad manzai shi sallallahu alaihi wasallam. To daga nan kuma fa sai bangaren ibada, to yaji tsoron Allah, ya san menene zai kulla na tauhidi, sannan kuma ya nemi ilimi na bauta ma Allah. Min kulli ma aujabahu Allahu alaihi, daga dukkanin abinda Allah ya wajabta a kai shi. Kada ka yadda ka yi wannan ibada din a cikin jahilci, a kai ibada a cikin ilimi. In ka ce Allahu akbar, ka san dalilin faɗan Allahu akbar. In ka yi kabbara, ka san dalilin kabbara. In ka yi sallar azhar, ka san dalilin yin sallar azhar. Duk dai wani aiki in aka ce na ibada ne, wannan an dakatar da shi, bakka yin sa sai ka san hukuncin Allah. Kaga jiya wajen da muka je wajen jana'iza din nan, ana yin wa'azi a wajen jana'iza, amma akwai lokacin yin sa. Shi ana yin wannan duk wa'azin da za a yi, ana yin sa daidai lokacin da ake aikin kabari din, har zuwa a sa shi wannan mamaci a cikin kabari, to nan ne lokacin yin wa'azi din. Ana kokarin sa shi ana yin wa'azi, ana kokarin sa shi, to da an gama sa shi an mai da kasa, sai a koma addu'a. Ka ci gaba da yi masa addu'a, abinda yake nema kenan a wannan lokacin. Domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi addu'a ma wannan mamacin naku domin abinda yake nema. Fa innahu al'ana yus'al, yanzu nan ana tambayar shi, ku nema masa, wato ku yi masa addu'an yanda zai amsa wannan tambaya. Yau ba wai sai an gama sa mutum a kabari sai kuma a kama a wa'azi ba, idan an gama sa mutum a kabari sai a kama addu'a. Lokacin da ake kokarin sa shi a kabari sai ana wa'azi, mutane suna gani yanzu fa dan uwan mu ne, zaka samu ma yanzu wanda ya jagoranci sallan ban Allah nan baban shi ne mahaifi, shi ya mun sallah da kanshi. To kage shi ma wannan mamaci ya rasu ya bar baban shi ya bajja tiyashi, abinda shi rijistar mu yace kinece ku kuma ga ku ko ƴaƴan kuma ya bar ku, ku yanzu za ku tashi ko za ku rasu ba ku da baba, ya riga ku rasu. To ka gani, to wannan maganganun ake so a faɗa a daidai wannan lokaci, amma na gama rufewa, to shi kuma sai a ci gaba da addu'a. Dan ga addu'a shi kuma sai a tafi, kowa kuma yayi addu'an shi, ba sai an jagoranci mutum ɗaya yayi addu'a ba, a to yanzu kowa yayi ma wannan addu'a shi kuma sai a wasa. To duk wani aiki na ibada sai ka nemi ilimin yaya za a yi shi. Falyalam, ya san kaifa yaf'aluhu, yaya zai yi wannan. Suma yakhlisu qalbahu, sannan sai ya tsarkakar da zuciyar shi, ya maida shi zuwa ga Allah, ila Allahi zuwa ga Allah. Wa yuraqibuhu fi jami'i ahwalihi, ya kiyaye shi cikin dukkanin halayyar shi. Bi fi'il wajibatihi, wajen aikata abubuwa na wajibi da Allah ya dora masa. Ka annahu yarahu, kaman yana ganin Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, in kai baka ganin sa tabbas baka ganin shi, to fa innahu yaraka, shi Allah yana ganin ka. Wa tarkul muharramati ka annahu yarahu, hakan ne ya bar dukkanin abinda Allah yace wannan haramun ne, ya bashi ka annahu yarahu, kaman yana ganin Allah, kaman Allah ne a lokacin yake cewa kada ka aikata abu kaza, kaman yana tsaye kanka yana cewa kada ka aikata abu kaza. Kaga ai zaka ji tsoron shi. To amma babu me jin tsoron Allah ka annahu yarahu, da mai aikata abinda Allah ya wajabta ka annahu yarahu, in ba mai tauhidi ba. Domin mai tauhidi shine kada ya san girman Allah. Tauhidi kuma yana karantar da kai sanin Allah da sanin girman shi. Dan baka san girman Allah ba, kai rabu da shi Allah, ku je ku aikata abinda kuke so. Mun gane ko? Wa kazalika, hakan nan fi filin nawafili, wajen aikata nafil fili. Wa tarkul makruhati, da barin kuma abinda aka ce wannan makaruhi ne. Wa yaj'alul mubahu, shi wannan bawan Allah ya sanya abin da yake ya halatta a yi, ya sanya shi ya zamanto wislatan, wato abin da zai sadar da shi ila da'ati zuwa ga yima Allah da'a. Mun gane ko? Aw ila al-kaffi anil harami, ko kuma wayannan din su zamanto tsani gare shi zuwa ga abin da zai rage aikata haramun, kamewa daga aikata haramun. Mubahi anan shine abubuwan da suke na nafilti. In kana so ka bar laifi, in kana so ka bar laifi, kawai ka ji ka tsani wannan laifin, to ka ci gaba da aikata nafilti. In kana aikata nafilfili, wannan aikata nafilfilin zai ja ka zuwa ga aikata abin da yake na halal, na wajibi a kanka. Sannan kuma zai hana ka aikata abin da aka ce kada ka aikata. Wayannan su ne wato ake kiransu tahzibin nafsiya, abubuwan da suke kara ɗan adam, ran ɗan adam ga baki ɗaya. Ba ka da wani dabara, to amma wayannan suna cikin abubuwan da za su sa ka ka aikata mai kyau, sannan kuma ka guji aikata abin da yake mummuna. Su ne wayannan nafilfili ɗin nan ga baki ɗayansu. Shi ne malamin ɗin yake faɗa mana ya sanya abin da yake aka ce mubahi ya zama sila tsakaninsa da yi ma Allah da'a, sannan ya zama sila wajen kamewa daga aikata haram. Wa ya taqidu annahu muqassir lam yuwaffa haqqillah, sannan kuma shi wannan bawa ya kudurta a cikin zuciyar shi, lallai har yanzu shi fa ya taƙaita, ya gaza bai kai wajen yuwaffa haqqillah, wato cika haƙoƙi na Allah ba. Daga lokacin da kake ganin kanka ka gaza wajen ibada, to a lokacin ne zaka kara aini wajen ibada. Mun gane ko? Kana ganin kai har yanzu fa kana jin salihan bayi ga yanda suke ibada, kai kuma kana ganin fa har yanzu baka kai ba, to a lokacin ne zaka dada kaimi. Amma daga lokacin da kake shanta ke ai mu ne masu gaskiya, mu ne muka iya kaza, to sai ka tashi a gama sallar nan na farilla ba nafila, a gama sallar nan farilla ba tasbihi, a gama sallar nan farilla ka har za ta kai ka so ma barin yin addu'a zuwa Allah, domin kana ganin kai tsarkake ne. Wala tuzakku anfusakum, kada ku tsarkake kawunanku, Allah shi ne masanin manittaka wanda ya fi tsoron shi. To ka kudurta akan ka kai fa gajiyayye ne, wato kai takaitacce ne, har yanzu baka bada haƙƙin Allah ba. Walan yakun khairan min ahadin wa yarda bi kulli ma qada Allahu alaihi, sannan kuma ka tabbatar ma kanka kai fa baka fi kowa ba. Kada ka yarda ka nuna kai kanka kai ne fitacce, kai ne ka fi kowa, a Allah shi ne mafi sanin wanda ya fi jin tsoron shi. Mun gane ko? Sai dai a ga jin tsoron daga jikin ayyukanka, domin tsoron Allah shi zai sa ka yi aiki mai kyau, tsoron Allah shi zai hana ka saba mishi. To sai dai a ga wannan, amma kada ka yarda ka ce ku ne zaɓaɓɓu, ku ne fiyayyen halitta daga cikin abin da Allah ya halitta cikin jama'a. Kada ka samu kanka a cikin wannan. Wayar ba bi kulli ma qada Allahu alaihi, sannan kuma ya yarda da dukkanin abin da Allah ya hukunta a kan shi. Duk abin da Allah ya hukunta a kanka kai dan adam, ka yarda eh Allah ne ya hukunta wannan. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa masu ƙarfi a cikin tauhidi. Sannan wa ya'amilun nasa, yayi mu'amala da mutane bi khulqin hasanin, da mu'amala dabi'a wanda yake mai kyau, wanda shi ne kuma babban abin da shi wannan littafi ya tattara, wato husnul khulqi, kyakkyawan mu'amala. Shi ne ma malai ya buɗe littafin da shi ya ce husnul khulqi wa adabul ma'asharati ma'an nas, kyakkyawan mu'amala da kuma na dubba na zamantakewa tare da mutane. Ai shi ne abin da yake damuwa, zamantakewa tare da mutane. Ya zan zauna da jama'a, shi ne babban damuwanmu. Sallah kam mun zo muna yin sallah, mun gane ko ɓangaren ibada, mun yadda Allah shi ɗaya ne, muna yin ibada. To yanzu babban abin da ya rage mana husnul ma'ashara, yaya zamantakewa da jama'a yake? Kana zama da wannan da wannan, ana ba ga maciji da wannan da wannan. Anan Allah madaukakin sarki yana cewa amruhum shura bainahum, al'amarin sahabbai da tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shawara ne a tsakanin sahabbai. Kai babu shawara a tsakaninka da jama'a, baka abin nan. baka babu wani abu da ya hada ka da jama'a da sauransu, wato in ba a yi aune ba zamantakewar namu zai kai kamar irin zamantakewa na Turawa. Shine wannan da san halin da wannan yake ciki ba. Kuna zaune a cikin farfajiyan gida daya, amma kai baka san ma wannan ne gidan, bai san wannan ne gidan ba. Wannan ba zama ne na musulunci ba. To daga an koma wannan shin zaka ji cewa har ma mutum ya mutu a cikin daki ba san ma ya mutu. Kwana da kwanaki ba san ya mutu ba. Shine zaka ji an ce a ai yana ma da dattijo. Dattijo yanzu ya tsufa, amma shi saboda ba zai iya rike wannan baban nashi ba, tattara shi ya kai shi gidan renan tsofi. Kana so ka nan ka kwaji da renan tsofi a kasan Turai. In ka gaji da jatuman ka, to ka dauke ta can ka kai ta can. Ka gaji da baban kai ka dauke shi ka kai shi can gidan renan tsofi. To ka ga fa su fa can fa irin nasu ci gaban kenan. Kai kuma kana ta kokarin yaya zaka mu'amalance su. Yaya zaka zauna da su. Mun gane ko? To shine malai yake wa min husnul khulqi. Za mu soma littafin nan koda ka dan mu karanta. Saboda ya kasance dan ba a gare mu. Yace wa min husnul khulqi, yana daga kyakkyawan dabi'a ma'ahum tare da jama'a an yi inahum kai din nan ka taimaki wayannan jama'a bi kadari daqatihi, da wato ya taimaki jama'a bi kadari daqatihi da gurgudan ikon shi, bi malihi da dukiyan shi wa badanihi da jikin shi. Bama an ce ka zauna da jama'a, ai ba kai ku zauna ne haka ba. Wannan taimakekeniya da yake tsakaninku shine ai zamantakewa din. Ka taimaka da jikinka, ka taimaka da dukiyanka. Akwai wayanda su Allah ya ba su kai magana a wancan littafi da muka karanta. Wasu Allah ya ba su basira, taimaka da basiran su. Wasu Allah ya ba su ƙarfi, su taimaka da ƙarfin su. Wasu Allah ya ba su dukiya, su taimaka da dukiyarsu. Daga shi ne wancan hadisi, sahabbai sun samu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce masa za a ba alid da suri bil ujuri, lallai masu dukiya fa sun tafi da lada kakaf, saboda mai su suna da abin da za su taimaka. Ya sallu na kama da salli, suna yin sallah kamar yadda muke yi, suna yin azumi kamar yadda muke yi, amma su kuma ya tasaddaku ne bifab da amwalin, suna yin sadaka da dukiyoyinsu. Mu kuma ba mu da wannan dukiyar, kaga sun tara mu. To shi ne Annabi ya ce to ku je ku yi subhanallahi, ita ma sadaka ne, walhamdulillahi sadaka ne, ku je kuna yi. Masu arziki suka ji wannan labari, su ma suka koma gaba, suka je su ma suna yin wannan. Da subhanallahi sai kuma suna yin tasbihi. Aka dawo wajen Annabi, to fa fa masu dukiyar nan fa, bayan wancan da kuma abin da ka faɗa mana ma su ma sun je suna, yace ku tafi zalika wabillahi yutihi man yasha, wannan falalan Allah ne yake ba mu wanda ya so. To saboda haka kana yin sadaka, kana kyauta da abin da kake da shi ne. Shi wancan yana da dukiya, kai kuma kana da ƙarfi. Ko ya ba da dukiya, kai kuma ka ba da ƙarfi wajen al'umma. Shi wancan yana da dukiya, kai kuma kana da lafiya. Za ka samu mai dukiyar da shi kuma ba shi da lafiya. Ya ba da dukiya, kai kuma ka ba da lokaci. Shi wancan yana da dukiya, kai kuma kana da basira. Mun gane ko? Ko kuma shi wannan ya ba da basira, kai kuma ka ba da ƙarfinka, aje shi wancan mai basiran kuma ma ne, kai kuma sai ka ba da ƙarfi. To wannan ya kasance a tsakanin ni da kai, tsakanin wannan da wannan ne aka samu wannan taimakekeniya ɗin. Yana ɗaya daga cikin husnul ma'ashira, kyakkyawan zama, amma ba zaman kowa ya kalli inda ya kalla ba. Mun fahimta ko? Yace wala yuwabbahu annahu aqala, sannan kuma kada ya yadda ya tsinka ya yadda ya nuna cewa annahu ittala ala shay'in min ahwalihim az-zamima, ya tsinkayi halayyan jama'a wanda suke da muni. Mun gane ko? Kai din kada ka yadda ka ga wannan yana aikata wani mummunan abu, kada ka yadda har ya gane cewa kai ka tsinkayi munin nashi. Kada ka yadda ya gane, amma ya zai yi, bal yastirha alaihim, sai ya sitirce wannan mummunan aiki. Kada ka zamanto kai ne mai shelan wani ba shi da kirki. Kada ka zamanto kai ne mai shelan wani ga ayyukan da suke yi wanda wannan aikin mummuna ne. ka kasance kai mai suturta al'auran mu'minai ne da suke zakari, ba kai ne mai fallasa ayyukan da mutum yake yi ba. A ka suturce wannan shine malai yace bal yansirha alayhim, zai suturce wannan aiki alayhim, wa yiqimul uzra, yayi gaggawan gabatar da hanzari cewa hala bai gane bane, hala bai san wannan din ma bashi da kyau bane, hala kaza ka gabatar da wannan, liman ankara alaihi, duk wanda wannan kuma zaka gabatar da hanzari, duk wanda yazo ya maka ma inkari, yazo ya nuna a bai yadda ma da abin da kake yi ba, to so mu gabatar da hanzari akai. Wala yatabadaru huwa ila inkari qawli ahadin minhum badihatin, kada kai gaggawan mayar masa da martani. Sai malam baka da kirki, mun gane ko? Kada kai ma ka ce to ni bari na ballo masa wani abu, ai ya taba yin wani abu, ni bari na dawo masa da wannan, zan fasa wannan kwan. Za ka samu har yau a cikin malamai sai ka gani za su fasa kwai. Ai kai mun bari fa mutum yana cewa zai fasa kwai, kuma kwan nan fa ba na wani zai fasa ba, na wani malami dan uwansa. Wannan babu kyakkyawan mu'amala a tsakani. A kai sai ka suturta shi, in ya buɗa kai sai ka suturta, ka san ga laifin da yake yi, to amma kai sai ka suturta wannan laifin, ka gabatar da hanzari akai, watakila yayi akan rashin sani ne, watakila nan gaba zai gane, watakin kuma kana da wani littafin ka san ya iya karanta wanda ya magana akan wannan, sai ka mika masa ka je kai nazarin wannan littafin, akwai fa'ida a ciki, kana so fa ka karantar da shi ne, in ya je yana karantawa zai ga wannan ma fa littafin ma fa, ai wannan laifin ma ina yi, sai ya gane, sai kaga kuma ya bari, to sai irin wannan ne ake yi kyakkyawan zama. Amma wani da dai kace bari ka je ka hana shi yin abin da yake yi koda da laifi ne, to a ranar za a so faɗa, in san a gyara sai a bata, mun gane ko? To malam yace wala tabadar, kada kai inkarin mutum kai tsaye, a bal yurshiduhum, sai ka yi shiryar da za ka yi shi birushid, bal birushidin, sai ka hana shi birushidin wajen shiryarwa, yawa wa yashrifu sadarahu bi taqdimi ziyarati man yankar alaihi, sannan kuma kararrashi zuciyan wannan mutum ta gabatar masa da ziyara, gashi yana maka jafa'i kai kuma kana masa wato kyautata masa, yawa shi ya ki kai kuma kaso, to da haka har ka shawo kan shi, abin kawai da kake nema ya daina wannan abin ne kawai. Yawa to insha Allah za mu tsaya an, wannan shine farkon yanda malam ya rubuta littafin, kuma kamar yanda na faɗa ba shi da yawa sosai, insha Allah za mu bi shi daki-daki mu karanta, akwai littattafan shi da yawa, kuma za mu bi muna tsinto irin waɗannan littattafai ɗin muna karanta su a tsakaninmu. Za mu tsaya a nan, abinda muka karanta muka dace, Allah ya ba mu lada a kai. Inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya ayyuka sallallahu alaihi wasallam.